Ressa Segludia.
Sashen Hausa muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar kan mitoci 16:21:25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ke muku sallama a cikin shirinmu na musamman wanda a yau zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar tare da makon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai. A cikin shirin da za mu gabatar muku, za ku ji cewa a Jamhuriyar Nijar waɗansu ƙungiyoyin cigaban demokuraɗiyya ne suka yabawa ɗan takarar jam'iyyar RDR canji Alhaji Muhammad Usman game da matakin da ya ɗauka na garzaya kotu domin ƙalubalantar sakamakon zaɓen shugaban ƙasa zagaye na biyu maimakon ya bi hanyar tarzoma. A tarayyar Najeriya kuwa za a ji cewa a wannan makon ne aka fara makon Amo Sanin Edo, za a ji abubuwan da ke cikin wannan makon. Muna ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan na jona ku da tashar mu ta Washington DC domin ku saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran duniya. Gwamnatin Biden za ta bada izinin kariya ta wucin gadi ga bakin hauren 'yan kasar Venezuela da ke zaune a Amurka, kuma tana kokarin daidaita matsan lambar kasa da kasa kan shugaba Nicolas Maduro na gudanar da zaben gaskiya da adalci, inji manyan jami'an Amurka jiya Litinin. Wannan matakin da zai taimaka a kimanin mutane 320,000 ya cika alkawarin da shugaba Joe Biden ya dauka yayin yakin neman zabe na shekara ta 2020 don baiwa 'yan Venezuela da suka bar mahaifarsu mazuguni a cikin halin rugujewar tattalin arziki, rikicin masifa da rikicin siyasa a karkashin Maduro. Mutanen Venezuela da ke Amurka dole ne su nuna cewa suna zaune a cikin kasar har zuwa ranar 8 ga Maris 2021 don cancantar samun abin da ake kira kariya ta dan lokaci, wato TPS, inji jami'ai ga manema labarai. Idan sun cika ka'idojin, za a ba su izinin zama a kasar na tsawon watanni 18, su zauna kuma za su iya samun izinin aiki. Shawarar ta samo asali ne daga abin da ake kira extraordinary temporary conditions, wato yanayi na wucin gadi na musamman a Venezuela game da yunwa da rashin abinci mai gina jiki, karuwar kasancewa da tasirin kungiyoyi masu dauke da makamai, abubuwan da ke durkushewa, inji wani jami'i. Kimanin 'yan kasar Venezuela miliyan 5.4 ne suka yi hijira a cikin 'yan shekarun nan, a cewar hukumar kula ta 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya. Gwamnatin Trump ta ki baya da TPS ga 'yan Venezuela duk da kiran da 'yan Democrat da wasu 'yan Republican suka yi. Amma a ranarsa ta karshe a office, Trump ya bada umarni na dan lokaci don hana fidda 'yan Venezuela. Wani alkalin kotun koli ta kasar Brazil ya soke duk hukuncin da aka yanke wa tsohon shugaban kasar Luiz Inácio Lula da Silva a ranar Litinin, lamarin da ya share masa hanya don tsayawa takarar shugabancin kasar a shekarar 2022. An yanke wa da Silva hukunci so biyu saboda almudahana da halatta kudaden haram. A shekarar 2017 an yanke wa tsohon shugaban hukuncin shekara 9 da watanni 6 dangane da wani jerin gidaje a garin Guarujá da ke gabar teku. Shekaru 2 bayan haka an yanke masa hukuncin shekaru 12 a irin wannan yanayi. Alkalin kotun kolin Edson Fashin ya gano cewa kotun tarayya da ke kudancin birnin Curitiba, wanda ya bayar da dukkanin hukuncin biyu, ba shi da hurumin yi wa tsohon shugaban shari'a. Kotun ta yanke hukuncin cewa dole ne a sake gabatar da shari'o'in biyu a kotun tarayya da ke Brasilia, babban birnin kasar. Da Silva ya yi mulki babbar kasar ta Latin Amurka tsakanin 2003 da 2011 lokacin da Brazil ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya. An tsige wanda da Silva ya zaɓa ya maye gurbinsa, tsohon shugaban ƙasar Dilma Rousseff, a 2016 bayan da Brazil ta fuskanci koma bayan tattalin arziki. Masu sauraro, kada a manta, labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Sudan ta Kudu ta sanar da tara kan rashin sanya abin rufe fuska ko kuma nisantar da juna a cikin jama'a don kariya daga yaduwar coronavirus, wacce ke haifar da cutar COVID-19. duk wanda bai sanya abin rufe fuska ko kiyaye ka'idojin nesanta juna ba za a ci tarar shi fam 6000 na kudancin Sudan kwatankwacin dala 10 a kasuwar bayan fage a cewar rundunar da ke aikin gwamnati ta kasa kan COVID-19 gwamnatin ta kuma ce za ta ci wuraren aiki wadanda ke karban marasa lafiya COVID-19 ba tare da izini ba tare da $100 wasu sun ce tarar ta yi yawa a kasar inda ma'aikatan gwamnati ke samun $10 kacal a wata yayin da wasu suka ce hakan zai koyawa mutane darasi Kwamitin sa ido na musamman kan yaki da cutar coronavirus ya kuma yi gargadin cewa za a tsare mutane da suka karya dokar hana zirga-zirga na tsawon awanni 24 don wayar musu da kai kan jama'a game da illolin rashin bin COVID-19. Gwamnan jihar New York Andrew Cuomo daya daga cikin jigajigan jami'ar Democrat a Amurka na yin watsi da kiraye-kirayen da ya yi murabus a yayin da ake ci gaba da samun ƙarin zarge-zargen cewa da ya yi lalata da mata. A ƙarshen mako, wasu manyan shugabannin jam'iyyar Democrat biyu na majalisar dokokin jihar New York, shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa a jihar, Andrea Stewart Cousins, da kakakin majalisar wakilai Carl Hesty, sun ce Cuomo ya kamata ya yi tunanin yin murabus bayan da mata biyar waɗanda hudu daga cikinsu suka yi wa gwamnan aiki suka zarge shi da ci gaban da ba a so. Amma Cuomo ya faɗa ranar Lahadi cewa babu yadda za a yi yayi murabus. Bari mu yi binciken babban lawyer, bari mu samu sakamakon binciken, sannan mu san inda za a yi daga nan.
Labarun duniya kenan suka zo muku daga Washington DC a nan sashen Hausa na muryar Amurka. A halin yanzu za mu tsunduma gadangada a cikin rahoton da muke dauke da su inda za mu fara da jamhuriyar Niger. A jamhuriyar ta Niger waɗansu kungiyoyin ci gaban demokradiyya membobin gamayyar CCRD ne sun ka yaba waɗanta takarar jam'iyyar RDR canji Alhaji Muhammad Usman saboda yanda ya zabi tarzayawa kotu domin kalubalantar magudin da yake zargin an tabka a zaben 21 ga watan Fabrairu. Maimakon ya bi hanyar tarzoma suna masu jan hankulan 'yan kasar ta jamhuriyar Niger da su nisanci 'yan siyasar da ke furta kalamai irin na neman tashin hankali. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Munibarma yana dauke da wannan rahoton.
Tun a washegarin fitar da sakamakon wucin gadin da ya bayyana shi a matsayin wanda ya sha kaye a zagaye na biyu na zaben da ya hada shi da Bazoum Muhammad na jam'iyyar PNDS mai mulki. Dan takarar jam'iyyar RDR canci Muhammad Usman yayi watsi da wannan sakamako wanda a take yanke shawarar kalubalantar sa a kotun tsarin mulkin kasa ya kuma shanana ta wannan matsayi mafari kenan kungiyar CCDR ke yaba wannan halayya ta sa Siraji Isa na daga cikin shikashikanta
Malam Muhammad Usman dukkan cikin hurucin da yayi da kallaman da yayi da matakan da ya dauka ya nuna da cewa shi tsohon shugaban kasan wannan kasa ne sannan kuma sai ya san abin da ke iya kawo tashin hankali sannan kuma ya nuna cewa akwai hanyoyi waɗanda ya sani waɗanda haka ne doka ta tanadar kundin tsarin mulki ta tanadar ya je ya kai kotun koli wadda ita kadai ce adda hurumin ta hadi wanda adda gaskiya ko wanda bai da gaskiya sannan kuma ta hadi sakamako na dindindi
a makon jiya wasu biranen kasar nan sun yi fama da tarzomar watsi da sakamakon zabe yayin da Muhammad Usman ke fadi yana kari cewa ya kudure aniyar zuwa kotu saboda haka kungiyar ta shawarci tsohon shugaban kasar ta Niger yayi watsi da shawarwarin mutanen da ta kira miyagun abokan tafiya
a matsayin shi na dacciro a matsayin shi na wanda ya jagoranci wannan kasa ya san da cewa kada ya saurari waɗanda ke iya tusa mishi kalamai na hitina na tada zamna tsaye na tarzoma amma ga irin kalamman da yake hurtawa da shi da wa'annan mutane ba hanyar su guda ba saboda shi ya zabi zaman lahiya
a nan gaba cikin watannin na Maris ne kotun tsarin mulkin kasa za ta bayyana sakamakon dindindin na zaben shugaban kasa na 21 ga watan Fabrairu da ya gabata dalili kenan kungiyar CCDR a ta bakin shugabanta Isu Sidibe ke kiran 'yan kasa su kasance masu nuna halin da tako da bin umarnin hukumomi domin tabbatar da zaman lafiya
demand aux citoyens de rester calme et serein et de respecter les décisions des institutions de la République.
A yammacin Juma'ar da ta gabata wata tawagar 'yan hamayya a ƙarƙashin jagorancin Muhammad Usman ta ziyarci ofishin jam'iyyar PSP dubara ta tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja General Salu Jibo sai dai ta yi kicibisu da jami'an tsaron gar national waɗanda suka rufe kofar gidan ba shiga ba fita sakamakon wani umarnin da suka ce ya zo musu ne daga sama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a halin yanzu sai mu tsallaka zuwa tarayyar Najeriya, inda a wannan makon ne aka fara makon Amosani Ido Suleiman Ibrahim na asibitin koyarwa a Jami'ar Abuja yawa wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Hassan Maina Kaina karin bayani akan abubuwan da ke wannan makon.
Lahadi ita ce rana ta farko a cikin mako guda da ake warewa duk shekara domin gabatar da ayyuka na musamman bayanai da wayar da kai da tantancewa domin amfanin masu ciwon amosanin ido wanda aka fi sani da ciwon glaucoma da turanci, sannan kuma waɗanda ba su riga suka sani ko suna fama da wannan cuta ba, an tantance mai yiwuwa a gano su domin a dora su akan magani, a dora su akan ka'idoji wanda za su amfane su domin abin da ya saura na ido na gani a tsare shi kada ya yi da lalacewa. Wannan ciwo ne mai hadarin gaske wanda ke haddasa makanta, kuma makantar da aka yi ta aka same ta domin daga ciwo na amosanin ido ciwon glaucoma zuwa yanzu ba a samu magani ba da za a iya warkewa daga wannan makanta. To shi ya sanya aka lissafa shi a cikin ciwuruka masu hadarin gaske. Yana da amfani kwarai kula da magani na hawan jini ga masu hawan jini wanda suke da labari a cikin zuri'a su tun daga iyaye zuwa sauran dangi akwai hawan jini ya kamata su bincika domin hawan jini yana da alaka da samun shi ma ciwo na amosanin ido wanda aka sani da turanci glaucoma. Wannan kenan. Sannan abu na biyu da yake da muhimmanci game da wannan cuta shine kamar haka. Na daya, duk mutane ana ba su shawara da su ziyarci asibiti lokaci zuwa lokaci domin tantance lafiyar jikinsu. Sannan abu na uku shine wannan cuta takan dade a jiki ba a san da ita ba. Abu na gaba shine akan yi gadon wannan cuta idan akwai labari a cikin zuri'a iyaye ko kakanni ko sauransu, za a iya tsammanin sauran zuri'a wani zai iya kamu da wannan cuta. Mutane da yawa ana tsammanin sama da mutum 100,000 a Najeriya suna fama da wannan cuta. Sannan kuma waɗanda suka kai shekara 40 abin da ya sama ana son su bincika saboda zai tafi faruwa a cikin waɗannan shekaru. Sannan kuma baƙar fata mu kenan baƙar fata mun fi yawa a cikin masu fama da irin wannan cuta. Abubuwan da kuma za su taimakawa mutum shine akwai motsa jiki yana taimakawa wurin rage yiwuwar hadarin kamuwa da wannan cuta. Gujewa shan taba, sigari yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai iya taimakawa wurin gujewa wannan cuta. Cin abinci masu sinadarin vitamin A, vitamin C da vitamin E da vitamin D duk suna taimakawa, kamar su karas, su alayyahu, su latas, su manja, duk abubuwa ne wanda suke da sinadari mai yawa na wa'innan abubuwan da na lissawo. Abinci mai sinadari da ake ce ma zinc shi ma yana taimakawa, kamar su naman rago, naman talo-talo duk suna taimakawa.
Masu sauraren mu kara ku sha'afa, muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin Ƙwannin Jamhuriyar Nijar tare da taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yambayi. A halin yanzu ga Mahmud Ibrahim Kwari ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Kalmomin alkama a Najeriya sai dai mace yana cikin la haula wala quwwata.
A nan Kano ba Lahadi ba Litinin a duk rana ana cin burodi fiye da miliyan 100 a rana.
Ana kashe dala ba naira ba, biliyan 6 da miliyan 200 shigo da alkama kasan nan duk shekarar duniya.
Masu rare korafin manoma alkama a Najeriya da fafutukar da suke yi wajen lalubo haƙƙinsu shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai tabo. A dakace mu.
Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara, amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara.
Masarare batun farfado da harkokin noma na daga cikin al'amuran da gwamnatin Najeriya ta yanzu ta sanya a gaba tun kafuwar ta shekaru kusan 6 da suka gabata. Hakan inji gwamnatin na cikin matakanta na bunƙasa Najeriya da abinci baya ga faɗaɗa hanyoyin kuɗaɗen shiga ga hukuma waɗanda ba su da nasaba da albarkacin mai. Sai dai manoma alkama na ƙorafin cewa gwamnatin Najeriya ta mayar da su saniyar ware a tsare-tsarenta na raya noma. duk wadda rawar da suke takawa kan sha'anin samar da abinci ga 'yan kasa. Kafin mu je ga korafin manoman, bari mu ji tsokacin masana akan ita kanta alkama din.
Alkama dai a duniya sunanta universal food, kusan alkama ce tafi kowane irin abinci nau'in gida jikin dan adam. Naka sarrafa ta kowace siga. Yanzu misali bread da kake gani, gurasa, fanke, su donuts din nan, da biscuit, da wayansu abubuwa wanda yake nasaba na harkar alfarma da nishadi da abinci, duk daga alkama ake yin ta. Kuma yanzu ka duba kaman nan Kano, akalla a kasar banda su nau'in su gurasa da fanke da cincin da suwaye, iya bread kadai yanzu da ake yi a nan Kano. Ba lahadi ba litirin a duk rana ana cin burodi fiye da miliyan 100 a rana. Fiye da rabin mutanen duniya suna amfani da burodi, kuma daga alkama ake yin sa.
Alhaji Babangida Lamida kenan, dan kasuwa kuma mai sharhi akan harkokin cinikayyar kayayyakin noma. Sai dai da wannan muhimmanci na alkama da aka ambata, masu noma ta a Najeriya na kokawa. Dr. Salim Sale Muhammad shine shugaban kungiyar manoma alkama a Najeriya.
Manoma alkama a Najeriya sai dai mace yana cikin la haula wala quwwata. Ba dan komai ba, saboda duk shekarar duniya za mu rubuta, muna da bukata, manoma suna da bukata, za su yi, za mu tura sunayen su, za a tantance su, a duba gonar su, amma daga karshe sai zama labari. Shin ba san ai noman alkama ne a Najeriya? Baki da an fi san a dogara da shigo da ita da ake yi, ko kuma a'a, ba mu da uwa gindin murhu. Shi yasa ake watsi da mu.
Wace amsa kuka samu tun da kun yi tambayoyi?
Amsar ba ɗaya ce ta, an taɓa ba da program ɗin sau ɗaya, an ba da bashi, ko manoma ba su gama da bashin ba. A nan sai muka yi tambaya da masu noman shinkafa, da masu noman masara, da masu noman auduga, da sauran duk wanda ake ba bashi a ƙarƙashin wannan tsari, wa aka taɓa ba bashin ya biya 100% kafin a bashi wani bashi? Babu. Su ƙungiyar noman alkaman nan ma su ne wanda ma aka ba su bashin, suka biya bashin kaso 40% a lokaci guda, sannan kuma suna ci gaba da biya. Daga binciken da muka yi, manya-manyan kamfanonika ne da suke bukatar maƙudan kuɗi su sarrafa su, suke bukatar su samu irin alkama mai yawa su sarrafa, sannan kuma gaba ɗaya wa uba suna ƙarƙashin jagorancin gwamnatin Amurka. Na ɗaya kenan. Na biyu, da muka bincika muka gani, sai muka ga kuɗin da Najeriya take fitarwa a je a siyo alkama a ƙasashen Amurka da sauran ƙasashe, ana kashe dala ba naira ba, biliyan 6 da miliyan 200 shigo da alkama a ƙasar nan duk shekarar duniya.
Ka ce kun yi bincike, kun gano waɗannan bayanai da ma alƙalama da ka ambata, ku wanne mataki kuka ɗauka? Misali na tinkarar hukumomi ya kasance ku sun ba kulawar da ta kamace ku.
Wato, muna gaya maka kwari, duk hanyar da za mu bi mu ga kan cewa an asasa noman alkama a Najeriya mun yi. Ƙalubale ma da suka ce alkaman Najeriya ba ta da kyau, wannan ta sa muka yi hunkura, muka je muka so injin da yake tantance ta itan kadai ne rere ya fitar musu din ta tabkanta Amurka a ba su da saya. Kuma mu tsaya nan ba, sai da muka sa kamfanin bincike, wani kamfani da ake kira Piro, da haɗin gwiwar Lecture Research Institute, muka haɗu, aka tabbatar da kan cewa alkaman Najeriya tana yin burodi. Daman kalubalen ku haibi ne yi, alkaman Najeriya da dauda take zuwa ba ta da kyau. Na biyu, ba ta burodi. Sai aka yi ta kyale suna shigo da alkama kasar nan, suna sayarwa yadda suke so. To an tabbatar musu, yanzu mu mun tambayi musu a kungiyance, an tabbatar musu kuma an rubuta a kasar nan, a ilimance kuma aka ba da analysis din wanda har da sasa kawo global, su ma sun taimaka wajen ba da nazari na bincike da sauransu. Aka tabbatar musu da kan cewar alkaman Najeriya tana da kyau, alkaman Najeriya tana burodi. Wannan fatsari da nke gaya maka, da duk wannan fafutuka da ake yi ba, babu hannun gwamnati ba ce. Mu muke yi a kungiyance,
muke ne ku ba ku tinkari gwamnatin ba ce.
Ai, gwamnatin mun tinkare ta, ya fi a irga, bata nuna alamun sha'awar ta akan abun ba.
Duka da an so shi ya inganta kasa da tarar da waɗansun ta, za su yi sha'awa su ziyarce ta, da kafar su su zo su yi kallanta, komai ba mai iya kushe ta. Kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka, ko yawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka.
Kwada yake yunkurin wannan fili na samun ministan noma na Najeriya akan wannan batu, ya gaza cimma nasara, amma wakilinmu Madina Dauda ta zanta da Sanata Abdullahi Adamu da ke zaman shugaban kwamitin harkokin noma na Majalisar Dattawan Kasar.
To bisa billahi wannan magana ba zan ce ƙarya bane ba kai tsaye, ko da yake na san hukumar noma da gwamnatin tarayya ba ta nuna bambance-bambance tsakanin kungiyoyin manoman nan da muke da su a wannan kasa. Amma in za mu ga junanmu gaskiya, manoman shinkafa a Najeriya ko masu noma na tudu ko na fadamu sun fi noma kama yawa. Iyaka dai su manoma alkama shugabanninsu su tashi tsaye, sun san ofishoshin wayannan mukarrabai na gwamnati, sun san ma ofishinmu ɗan majalisa. Ko da ke mun ayyukan majalisa ne, amma yanzu an kawo ƙara, mun ga an buga nan dake ya kama hankalinmu. Ba da haƙi mu kai wurin wanda muka san cewa haƙin sa ne a tsarin harkar noman Najeriya ya da baki yana zai iya ci. Ni ne ce amma misali na kwamiti na gargajiya a majalisar tarayya an da wani takardar ga masu noman alkama. So shekaru biyu a jere a jere ina zuwa mun za fara noman rani na shana alkama. Ina zuwa so biyu to amma in kwanakin da ba da kitabi kala san a'a wai menene wahalar mai ban da magana nake ban san wannan magana yayi kamari haka ana gurgurzun sun ni saka ba. To ba insha Allah in za su samu hanyar su same mu to mun zamu sai zamu samu ma'aikatan noma nan da daga tare da su da sauran minister din minister na sauraron mu ga shi yake ji mu samu ga shi bace to gashi kaza 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 ta kila kaji wannan magana minister kai da Kano yake ana kuma malkama a Kano. Ba za a ce maganar alkama bai sani ba, amma matsalar ke fuskanta manoma alkama a ce bai sani ba. To amma idan kawo ƙara ko an kawo mana shawarwari da zai inganta dangantaka tsakanin waɗannan manoman da hukuma to zai taimaka.
To amma shugaban manoma alkamar a Najeriya ya yi tsokaci a kan kalaman Sanata Abdullahi Adamu.
Wannan abin da ya faɗa gaskiya ne, an rubuce ba mu tura masa ba, amma a maganance mun zauna da shi mun yi magana a ofishinsa a nan cikin Senate building, sannan mun haɗu da shi a Kaduna wurin kaddamar da noman alkama, mun sake mar bayani a nan ne ma ya kalubalance mu da ai ya kamata mu rubuta takarda mu shaida masa. Amma yanzu can da nake maka saboda wannan halin da muka samu kanmu na bana a ciki, to muna nan mun yi rubutu mun ba masa da su ƙara tallafa mana su taimaka mana da wasu ƙarin jawabai yanda za mu ɗauki wannan memoranda tamu mu kai ta budankawa shi shugaban ɓangaren harkar noma na Senate wato Abdullahi Adamu.
Dr. Salim Sale Muhammad kenan shugaban ƙungiyar manoma alkama a Najeriya.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka.
Masarare ƙarshen shirin ɗan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Madina Dauda, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a rido a wajen damu.
An gaida Mahmud Ibrahim Kwari da shirin ɗan ƙasa da hukuma. Yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma ɗauke da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Niger Iso Muhammadu ya samu lambar yabo daga gidauniyar kasar Burtaniya Mo Ibrahim, mai gurin kawar da mulkin kama karya a kasashen Afirka. Jaridar ta ce la'akari da cigaban demokradiyyar da aka samu a Niger da irin hanyoyin cigaban da shugaban ya bude wa al'ummar kasar ne yasa kwamitin kula da duba cancanta yanke shawarar karrama Iso Muhammadu da lambar yabo ta gidauniyar Mo Ibrahim saboda abin da ta kira mulki na gari da ya gudanar a tsawon shekaru goma. Jaridar Levanaman ta bayyana cewa taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin arewa maso yammacin tarayyar Najeriya ta tilastawa dubban 'yan kasar arcewa zuwa jihar Maradi a jamhuriyar Nijar domin neman mafaka, yankin da shi kansa ke fama da matsalolin tsaro Jaridar ta ce hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ƴan gudun hijira ta kiyasta cewa mutane 7,660 ne suka gudu daga Najeriya zuwa jihar Maradi, yayin da aka gano wasu ƴan jihar ta Maradi 3,500 da suka yi hijirar cikin gida, galibinsu mata da yara ƙanana, a sanadiyar hare-haren da aka fuskanta a ƴan kwanakin nan a jihar Sokoto. Abinda ke nunin jihar ta Maradi da ke kudancin Niger na samun bakuncin ƴan gudun hijira 100,000, daga cikinsu 77,000 ƴan Najeriya ne da suka tsere wa hare-haren ƴan bindigar da suka addabi jihohin Sokoto, Zamfara da Katsina. Jaridar Niger Enter Ebdo na cewa Muhammad Usman ya jefa kansa cikin halin sarƙaƙiya saboda yadda ya yi ikirarin lashe zaɓe a wani lokacin da hukumar zaɓe ke cewa Bazoum Mohamed ne ya yi nasara a fafatawar ta ranar 21 ga watan Fabrairu. Jaridar ta ce abin jira a game da wannan dambarwa shi ne matakin da zai ɗauka idan kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da nasarar Bazoum Mohamed. To amma a cewar jaridar Le Monde Aujourd'hui, Muhammad Usman na fuskantar matsin lamba daga ciki da wajen Niger domin ya janye kudurinsa na kalubalantar sakamakon zaɓe, wato ya aminta cewa Bazoum Mohamed ne galaba a karawar da suka yi a zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasa. Jaridar ta ce a nan cikin gida wata tawagar sarakunan gargajiya da shugabannin addinan jihar da magaram ta kai ziyara gidan ɗan takarar na RDL Canji da nufin ba shi shawara ya rungumi ƙaddara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraronmu, za mu kammala shirin na wannan lokacin ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Yayin da aka cika shekara 7 da mamayar da Rasha ta yi da kuma kwace yankin Crimea, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya tabbatar a wata sanarwa cewa gaskiyar ita ce Crimea yankin Ukraine ne. Mamayar da Rasha ta yi da kuma karin ayyukan soja a mashigin na Crimea ba iyakokin Ukraine kadai ya shafa ba, yana kuma barazana ga tsaron duniya, a cewar sakataren Blinken. Tabbas mamayar ta shafi rayuka. Hukumomin Rasha da ke mamaya sun ci gaba da kai mummunan farmakin danniya a kan 'yan Tatar da ƙabilun Ukraine da sauran tsirarin ƙabilu da addinai a Crimea. Hukumomin Rasha sun kai farmaki a masallatai da gidaje, sun kori kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu daga mashigin, sun kuma yanke hukuncin zuwa gidan yari mai tsawo a kan waɗanda suka yi magana a kan mamayar. Danniyar da Rasha ke yi ta sa mazauna yankin Crimea zama cikin fargaba, ba sa iya rayuwa yadda ya kamata. Sakataren Blinken ya yi kira ga Rasha da ta kawo ƙarshen mamayar da take yi a Crimea ba tare da ɓata lokaci ba, ta kuma saki fursunonin siyasa na Ukraine da ake riƙe da su ba bisa ƙa'ida ba. Bayan haka ta maida mashigin a ƙarƙashin ikon Ukraine. Haka kuma ta yi kira ga Rasha da ta kawo ƙarshen farmakin da take kaiwa a gabashin Ukraine. Takunkuman da Amurka ta sanya kan Rasha a matsayin mai da martani kan farmakin da Rashar ke kaiwa a gabashin Ukraine da kwace yankin Crimea na nan daram, sai dai in Rashar ta canza. Abinda Blinken ya jaddada kenan, Amurka ba za ta taba amincewa da mamayar da Rasha ta yi wa Crimea ba. Amurka na marhaban da sabon shirin Ukraine na Crimea Platform, wanda aka yi da niyyar inganta martanin ƙasashe akan mamayar yankin Crimea da kuma mai da martani kan matsalolin tsaro da ke ƙaruwa da matsin lamba daga ƙasashe akan Rasha da daƙile ƙarin saɓa haƙoƙin bil'adama da kare waɗanda mamayar ta shafa, kawo ƙarshen mamayar Crimea a Rasha da mai da cikakken ikon mashigin ga Ukraine. Ranar 23 ga watan Agusta na wannan shekarar za a kaddamar da dandalin na Crimea Platform a hukumace a wani taron koli da za a yi a birnin Kyiv. Amurka na fatan ci gaba da aiki da Ukraine da kawayenta don kawo ƙarshen mamayar Rashar a yankin Ukraine da kuma farmakin da Rashar ke kaiwa a gabashin Ukraine. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To masu sauraron mu, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.